Kayake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na safiyar yau Alhamis 13 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Murtala da muhimman kanin labarai.
Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere, to amma kwararru a fannin kiwon lafiya su bayyana cewa lokacin sararawa yayi ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira ga majalisar dattawa da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Sa'annan kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman.
Kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaliban Najeriya da ke ƙasar Sin sun ce duk da halin da ake ciki a China, zaman su a ƙasar ya fi musu sauƙi, ko menene dalili?
A duka binciken da muka yi, ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewa shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba. Zaman shi a China kusan ya fi mishi rufin asiri.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kai ziyara Maiduguri don jajantawa al'ummar garin dangane da mummunar harin da aka kai garin Auno. Abin da ya sanya wasu al'ummar garin ke bayyana cewa
ce na ji daɗin zuwan shi ba don komai ba ko banza zai ga halin da mutanen Maiduguri suke a ciki. Shi kanshi ya san mu masoyansa ne, yanda ake tarban shi to yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci. Ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba sai halin da muka tsinci kan mu a ciki.
Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali, to amma kamun nan sai ku ji gyara zama domin jin halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, ga kuma labaran duniyar. Yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba, amma kwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci yayi da za a sarara ba. Wannan annoba na iya kadawa a kowane bangare, inji shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus. Ya kara da cewa samun raguwar kamuwa da cutar na bukatar takatsantsan. Ya ce ya yi murhabin da manyan masu bincike-binciken kiwon lafiya na duniya akan karɓi kira na fitowa da ingantaccen tsari da kudirin aiki tare domin yaki da cutar. Shugaban ayyukan gaggawa na hukumar ta lafiya Mike Ryan shi ma ya jinjinawa abin da ya kira babban aikin kiwon lafiya a China, wanda ya ba su damar shawo kan cutar, wato kan yaduwar cutar. Kashi 1% ne kacal na waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar har 45,000 yake a wajen kasar China. Ya zuwa yanzu ma'aikatar lafiya ta kasar Singapore ta tabbatar da kamuwar mutane 50 da cutar, wanda shi ne adadi mafi yawa a wajen China. A wani taron manema labarai a Washington a makon nan, tsohon kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka Scott Gottlieb ya gargaɗin yiwuwar yaduwar cutar.
Of the 50 cases that have been identified in Singapore and they have an excellent system for doing tracking and tracing.
Ya ce daga cikin mutane 50 da suka kamu da cutar a Singapore kuma suna da ingantaccen tsarin gano cutar, 8 daga cikinsu suna a sashen kula na musamman na asibiti. Wannan ya bayyana irin munin cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkuri na yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaki na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya a daidai sa'ar da majalisar dattawan ke muhawara a kan lamarin, cewa daukacin Amurkawa sun yi na'am da harin da muka kai akan babban janar na sojin Iran Qasem Soleimani, wanda aka kashe a wani harin jirgin sama maras matuki bisa umarnin Trump a filin jirgin saman Baghdadza. Majalisar dattawa za ta iya kada kuri'a akan matakin a yau Alhamis tare da yiwuwar 'yan majalisar 5 na Republican su goyi bayan 'yan Democrat 47 marasa rinjaye domin amincewa da rashin bada wannan karfin iko ga Trump. Sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats a jihohi biyu na farko ya kara haifar da rudani a jam'iyyar. A yayin da har yanzu ba a san maceto ba a zaben fidda gwanin, wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg, mai karfin yakin neman zabe a kafafen yada labarai. A zabukan biyu, dan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders shine ke kan gaba a ƙuri'u. To sai dai kuma wasu na kallon kudurinsa na ba da ilimin kwaleji da kiwon lafiya kyauta a zaman tsatsaura. Tsohon magajin garin South Bend a Indiana Pete Buttigieg da ‘yar majalisar dattawan Minnesota Amy Klobuchar sun yi kwazo sosai a zabukan. To amma za su iya fuskantar kalubale a zabuka na gaba a jihohi masu karancin ƙuri'u. A ɗaya bangaren kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya ji jiki sosai a zabukan biyu na farko.
Madalla mutala zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar China kuma tushen cutar nan ta coronavirus, wacce kungiyar lafiya ta duniya ta laƙaba wa sabon suna COVID-19. Bisa la'akari da yadda cutar take bazuwa ya sanya hukumomin wasu ƙasashen duniya kwashe 'yan ƙasar su. Mahmud Lalo ya tattauna da wani ɗan Najeriya mai karatu a ƙasar, Habib Abdullahi, inda ya fara da masa tambayar halin da ake ciki yanzu. Sai ya ce,
zuwa safiyar yau alƙaliman da suke nunawa da gwamnati ta fitar da shi shine akwai mutane mutum 44,666 waɗanda aka tabbatar da sun kamu da ita wannan cuta ta coronavirus, sai kuma akwai adadin mutane 21,675 ba a tabbatar ba dai ake zaton cewar ko sun kamu da cutar, an killace su. Sai kuma akwai adadi da yake nuna cewar mutum 1,114 zuwa safiyar yau su ne suka rasu a sakamakon wannan ita cuta ta coronavirus. Har wa yau akwai mutane 4,703 waɗanda kuma zuwa yau sun warke, har ma an sallame su daga asibiti.
Akwai rahotanni da ke cewa ɗalibai 'yan nahiyar Afirka na kira ga gwamnatocinsu da su zo su kwashe su. Ina gaskiya wannan lamari?
Akasari 'yan kasuwa ne da suke zaune a ƙasar China su ne suke kira da a zo a kwashe su, amma ɗalibai da suke zaune a cikin ƙasar China suke karatu, akasari har yanzu dai ba mu da tabbacin cewar suna buƙatar a kwashe su. A duka binciken da muka yi, ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba, zaman shi a China kusan ya fi mishi rufin asiri, saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ize shi daga nan aka mai da shi ƙasarsu. Idan ya je musamman mu ɗauki dai kamar ƙasar mu Najeriya, idan ka je aƙalla ita ana so a keɓe mutum na sati biyu, shi ne ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita. To a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a ajiye ka, wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewa tana da ƙarfin tattalin arziki, cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin, domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewa a wata makaranta an samu cutar coronavirus.
To amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan buƙatunsu na yau da kullum lura da cewa an taƙaita zirga-zirga?
Wato abin da yake wannan shi ne yake da ɗan tangarɗa, saboda kowa yana da ɗan kuɗin shi a hannun shi. Kana iya siyan abinci ka ajiye, ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko. Yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina ba ne, ba kowa ne ake da ya shiga ba, don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci.
Eto kamar ofishin jakadancin Najeriya ya tuntuɓe ku, ko kuma ku kun yi wani yunƙuri na tuntuɓar su don su kawo muku ɗauki?
Ofishin jakadancin Najeriya sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan yanayin da ake ciki. A halin yanzu ma da ake ciki, shi ambasada Baba Ahmad Jidda ya yi ƙoƙari a aljihunshi ya cire kuɗin da ya kai kimanin miliyan guda ya ba wa ɗalibanmu da suke cikin garin Wuhan kuɗin, saboda su san tallafa wa kansu kafin kuma mu ga menene gwamnatin tarayya za ta yi.
To kuma wani irin tasiri wannan annoba ta cutar coronavirus ta yi akan yanayin karatu?
Wato ba abin da ya shafi karatu, saboda yata da take primary school yanzu haka sun koma karatu a online ne suke karatu yanzu.
Wato ta yanar gizo haka.
Tare da Mahmud Lalo da tattaunawar da ya yi da shugaban ɗaliban Najeriya Habib Abdullahi. Masauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin na da sauran labaran.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyarsa ta zuwa halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal, Angola, Habasha, Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a sahun gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta. Babban taron na Munich, Pompeo da wasu shugabanni daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan cutar coronavirus da fafutukar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Afghanistan da yanayin tsaro a Iraki da kuma barazanar da Iran ke haifarwa. Ziyarar ita ce ta farko da Pompeo zai kai a matsayin babban jakadan Amurka a yankin Sahara na Afrika, inda Senegal ne wurin farko da zai ziyarta. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka ta kwashe tsawon shekaru 60 na kawance da Senegal, inda kuma suke da babbar alakar demokuraɗiyya da Dakar. Kasar Amurka za ta soma sauya tsarin dakarunta a nahiyar Afrika. Tana mai ba da sanarwar cewa za ta dawo da wani bangare na mayakan sojinta da kuma musanya su da kwararrun sojoji masu ba da horo. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun bayyana yunkurin a zaman irinsa na farko da zai yi tasiri a kan ayyukan dakarun Amurka a nahiyar, yayin da take ƙara mai da hankali a kan yaƙi da ta'addanci da ƙarfin gaske. A wata sanarwa a jiya Laraba, jami'ar watsa labarai ta hukumar ta Pentagon Alisa Fara ta ce sabon tsarin zai taimaka wa Amurka ta yi gogayya da kasashen China da Russia a nahiyar Afrika. Fara ta ce Amurka za ta soma da dawo da dakarun runduna ta 101 ta mayakan sama a 'yan makonni masu zuwa. A madadinsu kuma, Amurka za ta tura dakarun runduna ta 1 da za su yi aiki da dakaru a kasashen da jami'an tsaro suka bayyana a zaman kasashen da aka mai da hankali a kansu. Fara ta kara da cewa sojojin runduna ta 1 kwararru ne da ke da isassun kayan aiki da za su horar da kuma ba da shawarwari da kuma taimakawa aikin.
Sai da Murtala Faruk sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotannin namu. A sanadiyar harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Auno a ranar Lahadin da ya gabata ne ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wanki kafa ya tafi Maiduguri don jajantawa al'ummar jihar bisa wannan mummunar harin da ya yi sanadiyar rayuka da dama da ma dukiyoyi. Sai dai kuma wasu al'ummar garin ba su yi farin cikin wannan ziyarar ba, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana. Gare ka.
Gama Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce yana mamakin irin yadda yayan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da rayuwa da fafatawan da jami'an sojan Najeriya ke yi da su na wajen ganin cewa ta kakkaɗe gauran yayan kungiyar. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci garin Maiduguri don jajatawa al'ummar jihar Bondo game da hare-haren da yayan kungiyar Boko Haram suka kai kan jama'a musamman ma na ƙauyen da ake kira Auno da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 30 da kuma ƙona dukiyoyin al'umma masu ɗimbin yawa. Shugaba Buhari wanda ya taso daga garin Addis Ababa tare da rakiyar wasu gwamnoni yaya da zango ne a garin Maiduguri don jajantawa al'ummar jihar kafin daga bisani ya zace zuwa babban birnin tarayya Abuja.
My understanding and my experiences having been a soldier before is cooperation of the local population.
Yace ya fahimta ta da kuma sani na matsayina na jami'in tsohon soja a da, haɗin kai ne da al'ummar da ke ƙasa zai kawo ƙarshen duk wani matsala da ake fuskanta.
These are Boko Haram or whatever they are, they cannot come up to Maiduguri or environs without the local leadership knowing, because traditionally the local leadership is in charge of security in their own respective areas. So with my understanding of our culture, I wonder how Boko Haram survives up to this time.
Yace wannan kungiya na Boko Haram ko ma menene ake kiran su ba za su iya shigo har cikin garin Maiduguri ba tare da sanin mutanen da suke ƙasa ba, saboda gargajiyance ko kuma shugabannin gargajiya sune shugabannin tsaro a wuraren da suke. A fahimta ta ga al'ada, zan yi mamakin inda yayan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kasancewa a rayi har zuwa wannan lokaci.
Security, because it doesn't make sense. You cannot properly preside over an institution or a country if it is not secure. This is just common sense. Everybody knows this.
Yace a lokacin da nake yakin neman zabe, na alƙawarin abubuwa guda uku, wanda masu kada da batun tsaro. Kai, ba zai yi ma ma'ana ba. Ba za ka iya shugabanci yadda ya kamata ba idan har babu ingantaccen tsaro a duk inda kake. Kowa ya san wannan, a cewar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, lokacin da ya kawo ziyara garin Maiduguri, dan jajanta al'ummar jihar, tare da su yake cigaba da fuskantar hare-hare daga hannun ayan kungiyar Boko Haram. Sai dai wasu ga cikin al'umman gari sun nuna rashin jin daɗin su lokacin da tawagar motocin shugaba Muhammadu Buhari ke wucewa, wanda har wasu matasa na zashewa kan kwambon motocin. Garin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya zarci fadar mai martaba Shehu Borno ne kawai da kuma fadar gwamnatin jihar Borno. Hakan ya sa tambayi Alhaji Garba Shehu ne daga cikin hatiman shugaba Muhammadu Buhari, ko wanda li ne sa shugaba Buhari ba zai zarci garin Aunun ba,
saboda ai ba da za a taso ba a shirye da haka ba, kuma ai a tsarin shugabanci wanda duk ya zo ya ga Shehu ya ce ya nemi jaje, ai yayi wa jama'a gwarmi jaje, wanda duk ya ga gwamna ya ce ya nemi masa jaje, ai sako ya isa ga jama'a, ai shine muhimmanci na wakilci.
To al'umman jihar Borno suka ji da wannan ziyara, kuma me suke cewa akai?
Ni ne Malam Ibrahim, ba mu san me ya kawo shi ba, dan bai je inda abubuwan ya faru ba, bai je ya gane wa ido dinin shi ba, ko me ne dalili da ba mu sani ba.
Sunana Zubairu Umar. Gaskiya ziyarar nashi dai alhamdulillah, ya zo dai ya je gidan Shehu alhamdulillah, mun gan shi ya je gidan Shehu, ya je ya kawo ziyara, amma inda aka yi abun gaskiya bai je ba.
Sunana Abubakar Abdullahi. To gaskiya zan yance na ji dadin zuwan shi, ba dan komai ba, ko banza ga halin da mutanen Maiduguri suke a ciki. Shi kanshi ya san mu masoyan sa ne. Sannan yanda in ya zo, yanda ake tarban shi, shi kansa ya sani. To yanayin zuwan nan kuma zai ga bambanci. Ba komai yasa zai ga wannan bambancin ba, sai halin da muka tsinci kanmu a ciki.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo jihar Borno a jiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta kai da Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25-31. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu ƙasashen Afirka kamar Niger, Ghana da Kamaru. A kodayaushe kuke da bukata, za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:17. Kuma lokaci ne da za mu ja gefe mu ba Alheri Grace Abdudama ta gabatar da shirin Domin Iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba.
Su ne abin haƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. Abin haƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah, ya Allah, duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, duk wanda ya karya ko kazafi, Allah ka tsine mai albarka, Allah ka walakanta shi, Allah ka tozarta shi, Allah ka saye mutu walakanci. Ya Allah, ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu saurare da ke biye da wannan shirin da dama sun aiko mana da sakonni ta waya da kuma email, suna bayyana niyyarsu ta mara ma wannan yunkuri na ganin waɗannan ƙananan yara sun zauna a yanayin da za su samu walwala da rayuwa mai inganci. Burin da mahaifiyarsu take nanatawa a ci gaban hirarta da shirin Domin Iyali. To idan wannan ne karan farko da mai sauraro ya tari shirin, muna layin Malam Bello ne da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa, musamman kungiyoyin lauyoyi mata da kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ƙananan yara, domin neman haƙƙinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin Domin Iyali kafin ta sake bayyana gaban kotu ranar Litinin, inda aka sake ɗage sauraron wannan ƙarar domin alƙalin da ke sauraron ƙarar bai halarci zaman kotun ba.
Yanzu dai abinda kokarin da Hajiya Sa'adiya take yi a samu a karɓo yaran, saboda ba mu san a halin da suke ciki ba, don kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1, watan 2.
kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can, kin samu ganin su?
Ban samu ba.
Yanzu banda Hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki?
Babu, Hajiya ce.
Ya maganar su Sumalan Khamis Al-Misr wanda babban limami ne da kika ce ya shigo, shi me yayi, wani kokari yayi?
To shi ne Malam Khamis ma yana kokarin shi akan wannan magana. Kuma an bashi takarda, alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu. To kuma saboda Hajiya Sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba, kuma shi ma yana bayan mu, yana ba da goyon baya akan wannan magana, ba za a bar shi ba sai in Allah ya yarda, sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari. Da
yanzu ke a ina kike tunda kin baro gidan mijinki, kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida, kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba, yanzu kina ina?
Yanzu ina gurin Hajiya Sa'adiya.
Menene takamaiman kike so a muku?
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙin su, kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah, ya Allah, duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya.
Shi mai gidan naki an ce ya ɗauko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu ba ki da lauya?
Ba ni da lauya, amma yanzu abinda Hajiya Zainab kenan ta yi ƙoƙari.
Tana ƙoƙarin neman miki lauya?
Saboda tana Hajiya Sa'adiya, tana ƙoƙarin ta samu min lauya ne, saboda ban da lauya. Amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kukana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
An kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar?
Ba a kai shekara ba.
To shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma?
Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi, ina buƙatan addu'an ku, don Allah ku dinga addu'a, Allah ya bayyana gaskiya. Insha Allah gaskiya za ta bayyana, Allah kuma ya fitar da wa'innan yara a halin da suke ciki.
To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman, shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation, wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari.
Lokacin da kis din ya zo mana, na kira Fatima na zauna da ita, nake faɗin mata ya aka yi, tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving kis din, an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga ma na ji haka na san cewa akwai magana. Ya za a yi a ce ina zargin an lalata min ƴaƴa, sannan daga ƙarshe sai a ce kuma ni aka ɗauka aka kai prison. To tunda muka je taron ƙungiyoyi a nan Rigasa, sarkin hai Malam Bello ya kira ni, yake faɗi min to ga mu nan fa aiki ya same mu, don ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta, kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison. Gaskiya na kiɗimu sosai, don na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar Litini, don mun je taron on Sunday ne. Kaga dole za mu bari sai ran Litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa. To a nan na kiɗimu sosai da na ji an ce mata biyu ma suna prison. Ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki, ita da mijinta da Fatima suna prison. To kaga dole abun ya zama akwai cin zarafi a ciki. So na tambaya, sai aka ban namban Malam Khamis Al-Misri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa. Na yi farin cikin haɗuwa da Malam, don ya fayyace mun duk abubuwan da suka faru. Ramman da gaskiya ban zauna ba, ni ne ƙoƙari muka san yanda aka yi, muka je muka fitar da su Fatima tukuna, tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan. To mu ne muka kai, aka bada kuɗi naira 15,000, aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki. To already ko da aka yi belin su, an samu ma ita wannan ta fara bleeding,
tana zubar da jini.
Tana zubar da jini, kusan kenan kaga ciki ya lalace. To amma mu duk bamu samu wannan ba, sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun Rigasa. Dan bayan an yi belin su, alkali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma. So abin da yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba sai su Fatima suka sake kira na suna kuka cewa ai an aika ma cewa ranan 18 ma sun koma kotu. Ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranan 19 ne? Tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke ce makon nata.
Akan me aka koma?
A gaskiya shine mu ma ba mu gane ba. So na dan yi kokarin in tattauna da su nace to da aka ce kotu me aka yi? Sai suka fara nuna mun irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin. Suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kaina kila ko da ba shari'a nake yi ba bazan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi to kalaman ba su da dadin ji gaskiya an yi kalamai na cin musu zarafi an tozarta su sosai to kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa to shine na dai kokari da kaina dama mun saba ban irin wannan cases sun na tafi can Sharia Court of Appeal naje na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun riga su daga sauraron shari'an tukuna a je ayi bincike wanda yake da gaskiya a fitar saboda mu a dan karamin sanin mu da muka yi karamar kotu ma bata shari'an fayadi to saboda haka a taimake mu a dauke shari'an daga wurin a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta to alhamdulillahi kotu ta karbe mu aka rubuta petition muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru sai aka yi copy aka kai musu kaga dole shari'a za ta tsaya to na tambayi Fatima maganan yara aka ce yara ba su a hannunta kaga wani tashin hankali ne kuma shekara 7 da shekara 2 ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba haƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima na tambaye ta ina ƴaƴa tace ƴaƴa ba su a hannunta hankalin mu ya ƙara tashi kuma na sake tafiya can Sharia Court of Appeal nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya bada so sai suka ce mun is a civil case din da shi yayi karanta mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan rigasa mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi to bu mu zauna ba haka muka yi muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da ƴaƴanta
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai kuma mako na gaba ku ji bayanin wannan malami da mahaifiyar yaran nan ta ambata kafin nan a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone daidaita saucin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin na internet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to a gaida Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Murtala ya dawo da labarai amma a takaice
Aisha yawan sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a rana ta biyu a jere a jiya Laraba to amma kwararru a fannin kiwon lafiya ba su bayyana cewa lokaci ya yi da za a ce a sanar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga majalisar dattawa a jiya Laraba da ta yi watsi da duk wani yunkurin yin dokar da za ta kawar da karfin ikonsa na kaiwa Iran hari ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. Yana mai bayyana cewa rashin takaita karfin ikonsa a sha'anin yaƙi na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa. Sakamakon zaben fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats a jihohi biyu na farko ya kara haifar da rudani a jam'iyyar yayin da har yanzu ba a san mace to ba a zaben fidda gwani wasu na ganin haske a bangaren tsohon magajin garin New York Mike Bloomberg. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kan hanyar zuwa halartar babban taron Munich akan sha'anin tsaro da kuma ziyartar kasashen Senegal da Angola da Habasha da Saudiya da Oman tare da sha'anin dangantakar tsaro da kawance a safan gaba a dukkan wuraren da zai ziyarta.
Kamar sauraro da haka za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safe. Sai kuma zuwa nan da sa'a 1:30 zan sake shigowa da shirin hanti idan Allah ya ba mu iko. A wato karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Taji karfe 7 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai injiniyan mu Daryl Smith ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam.
Afrique, le monde aujourd'hui.